Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata akan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Kalu Musi Garba muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya sa al'umma garin Oshishi na jihar Niger zanga-zanga da kuma rahoto kan binciken da ya nuna 'yan Najeriya da ke kasashen waje sun aika da kimanin dala biliyan 22 gida bara. Sai kuma yunkurin da kungiyar Jama'atu Nasrul Islam ta yi na tallafawa mata da suka rasa mazajensu. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin adawo lafiya, shirin da ke fadakar da al'umma kan matakan da za a iya dauka na shawo kan matsalar yawan hadira akan hanyoyi. Sai muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Jamhuriyar Niger a wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun ce yarjejeniyar bunƙasa harkokin cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da makwabtanta Canada da Mexico ita ce yarjejeniyar cinikayya mafi inganci da kuma girma da aka taɓa cimma a tarihin duniya. Shugaba Trump ya yi hasashen cewa wannan muhimmiyar yarjejeniyar ta sa za ta sa makudan kuɗi da kuma ayyukan yi su kwararo cikin Amurka da kuma ƙasashen arewacin Amurkar. Bayan tattaunawa mai zurfi da aka yi a makare, gab da wa'adin da masu tattaunawar suka gindaya ma kansu, Amurka da Canada sun ba da sanarwar cimma yarjejeniya, wadda ta amince cewa yarjejeniya mai kunshe da canje-canje wadda ta shafi kasashe uku da ta mai gurbin ta da wato NAFTA, wadda aka yi amfani da ita na tsawon shekaru 25. Yarjejeniyar ta cinikayya da ta kai dala triliyan 1.2 a shekara guda an tsara ta ne kan abinda Trump ya kira adalci da sakayya. Trump ya ce cimma yarjejeniyar ya biyo bayan takaddama tsakaninsa da shugabannin kasashen Mexico da Canada, wato Enrique Pena Nieto da Justin Trudeau. Melania Trump, uwar gidar shugaban Amurka, ta tashi zuwa Afirka jiya Litini a ziyarar ta ta farko zuwa kasashen waje wadda ta yi ba tare da mijinta ba tun bayan da ya hau gadon mulki. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ziyarar kasashe hudu da Melania Trump za ta yi, waɗanda suka hada da Ghana da Malawi da Kenya da Masar, za ta mai da hankali ne kan kula da iyaye mata da kuma jarirai a asibitoci da ilmantar da yara ƙanana da al'adu da kuma tarihin kowace ƙasar Afirka da kuma yadda Amurka ke taimakon kowace daga cikin ƙasashen Afirka a yunkurinsa na dogaro da kai. Dama shirin Melania Trump na BBS ko kasance na gari, wanda aka bullo da shi bara, ya ta'allaka ne kan rayuwar yara. Ziyarar tata ta tsawon kwanaki 5 ka iya fuskantar matsala saboda take-taken mijinta da kuma kalamansa, ganin ya yi amfani da kalaman ɓatanci kan Afirka. To amma Joshua Masabi, wani mai nazarin manufofin Afirka a gidauniyar Heritage Foundation, ya yi imanin cewa halin Trump ba zai yi tasiri kan ziyarar ta matarsa a Afirka ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta baiwa hukumar bincike ta FBI damar yin tambayoyi ma duk wanda ta ga dama a binciken da take yi ma mutumin da ake kokarin tantance shi don zama alkalin kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh, muddin za a kammala binciken zuwa ƙarshen mako, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Wannan umarnin ya biyo bayan sukar da 'yan demokarai suka yi cewa da alamar fadar ta White House na kokarin ta iyakanta hurumin binciken da kuma zargin yunkurin yin lalata da aka yi ma shi Kavanaugh. Wata mace mai suna Christian Blasey Ford ta bayar da ba'asi a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka da cewa Kavanaugh ya yi yunkurin yin lalata da ita karfi da yaji a wani wurin liyafa a shekarar 1992 lokacin da dukkanin su biyu suke makarantar sakandare. Kavanaugh ya ƙaryata zargin cikin fushi. Wasu mata biyu ma sun yi makamancin ko kuma makamancin wannan zargin ma Kavanaugh. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya faɗa a gabanin ziyarar da zai kai Amurka wannan satin cewa da yiwuwar Pakistan da Amurka su cimma matsaya game da batun likitan nan da Pakistan ta jefa kurkuku saboda taimaka ma Amurka da yi ta samu ganowa da kuma kashe Osama bin Laden.
Zan kalma sigar baya karanto labaran duniya. To madan labarin mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger Nigeria inda ɗaruruwan mutane a karamar hukumar Wusisi suka rufe babbar hanyar da ta haɗa garin Mina fadar gwamnatin jihar da garuruwan Fantagora Sokoto da kuma Birnin Kebbi a daidai gabar gadar nan ta garin Zungeru. Al'amarin da ya sa harkokin zirga-zirga suka tsaya cak na kimanin sa'o'i 4 zuwa 5 jiya Litinin. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na dauke da bayanin dalilan wannan zanga-zanga.
Masu zanga-zangar dai sun ce sun dauki wannan mataki ne domin nuna ma hukumomi takaicinsu akan rashin samun wutar lantarki a kusan illahirin karamar hukumar ta Wusisi. Alhaji Ma'azu Sani da ke zaman shugaban kungiyar ma'aikatan karamar hukumar ta Wusisi na ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar.
Bin da ya dami al'umman karamar hukumar Wusisi magana ne na wutar lantarki. Ba a samu wuta na awa ɗaya da rabi ma, wata rana wutan completely ma ba a samu. Muka tafi bidda transmission mu ji menene matsalan, suka ce sun samu wani obsolete transformers ne guda biyu amma an ka awo su sabbi za su installing. In an yi installing wutan ma zai improving for 5 hours to 12 hours. To har yanzu kawo yanzu da muke maganan ga da kai wallahi babu wutan lantarki da
wannan lokaci kenan aka yi wannan.
For the past 6 months muka yi wanga agreement amma rashin wutan mu ya kai kusan shekara 3. Nan cikin taron ga da ka gani akwai masu aikin welder, akwai masu sana'a, akwai masu nikan injin da sauransu.
Shi ma dai wani shugaban matasan yankin na Wusisi ga abin da yake cewa.
Sunana Abdulkadir Homa san wurin sarkin Wusisi. Abin da yasa muke rufe wannan hanya ba dan fada bane. Mu muna yi ne gwamnati ta san halin da muke ciki. Gwamna na Niger State ya ce nan da wata daya a lokacin da ya je maito za a kawo muna wannan batun step down mu samu wuta. To yau gashi an wayi gari watan mu shida wallahi wuta sai dai mu gani a wani gari.
To kokarin jin ta bakin kamfanin samar da hasken wutar lantarki na shiyar Abuja akan lamarin ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana kokarin shawo kan matsalar wutar lantarkin na yankin Wusisi. In ji kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace.
Na Wusisi ma in Allah ya yarda cikin sati daya zuwa biyu in Allah ya yarda za a bada transformer nan saboda gwamna Bukar Sani Bello ya bada umarni cewa
an sha musu irin wannan alƙawarin shiru.
Ai ba tare yanzu dai ka san ban yanzu in tsaya da kai haka yin maganan ƙarya kafin zo in maganan na nima na san maganan da na taka shi gwamna Bukar Sani Bello ya ce kare mu ma mutane ƙarya.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To daga Mina kuma sai Birnin Tarayya Abuja da ke makwabta inda kungiyar Jama'atu Nasra Islam ta tallafa wa mata da suka rasa mazajensu da nufin inganta rayuwarsu kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana.
Ba mu maka wake ba Allah ne ba ke wannan abin Allah sai ya kire ku Allah miki jagora Allah sai aljanna ta
shi. Ran tallafa wa zawara da koyon sana'ar girki da kayan sha na marmari da kwamitin marayu na Jibril zai gudanar a Abuja. Bayan koyar da sana'o'i kazalika an danka matan jari don komawa gida su ci gaba da sana'a da hakan zai taimaka musu wajen kula da yara sakamakon mutuwar mazajensu. Hawa Inuwa ita ce ta koya wa zawara wannan sana'a.
Inda yake su peanuts su samu su man kwakwa and chapman.
Nan gaba idan an saki tara zawarawa ana son a yi musu
irin wannan taimako shin zaki zo
insha Allah zan zo kuma bazan taba ko sisi kuma ba gaskiya naji dadi yanda ne musu aiki kuma was very impressed kuma zan yi musu abin da yafi wannan insha Allah
Rukayya Husaini jami'a ce ta kungiya mai zaman kanta da ta duka ga tallafawa marasa galihu
an kashe musu mazaji an kashe musu ƴaƴan da sai taimaka musu ba wanda yawa suke so ba za a iya baka 10,000 kafin nan da wata ɗaya zaka samu 100,000 in Allah ya sa albarka a ciki ba dole sai miliyan baka bada abin da Allah ya hore maka in ka taimaka Allah zai taimaka maka kai ma
ni sunana Isa Mu'azu Darma ba wai Abuja ba kusan duniya ta gina bisa wannan duk wasu wanda suka zama marasa galihu to in ake taimaka musu za a ga cewa duniya ma na kula da wanda ya taimaka musu na ƙara mai ƙwarin gwiwa akwai kungiyoyi daban-daban waɗanda ake amfani da su wurin taimakon masu taimakon waɗanda ke taimakon nakasassu daga jiyayyu da kuma waɗanda ba su da galihu
ɗaya daga jagororin yan agaji Alhaji Abdullahi Digi na daga manyan baki a taron
wannan taro na taimakon marayu tsakani da Allah shugaba Abdullahi Balalau da shugaban Abuja Salihu Bambale da shi shugaban committee Alhaji Saidu Musa wallahi sun yi kokari to dole ne mu shiga ciki mu taimaka musu mu ga cewa mun inganta waɗannan ƴaƴa marayu kamar yadda muka inganta ƴaƴanmu
shugaban committee marayun Alhaji Saidu Musa Yalwa ya ce committee zai ƙara duguwa akan wannan aiki dan yadda matan da mazajin su suka mutu kan shiga halin kakani kai
muna da marayun mun san halin da marayun suke ciki ni kauye nake zaune akwai yaran da suke zaune yanzu aka ba su zuwa makaranta abincin da za su karya na gidansu babu yaro sai ya fita ya kai wasu mashara suke kwasa sannan dan sami abin da za su kai iyalansa su karya wasu yaran da suke kwasa je su biya kuɗin makaranta in makarantar ya sananta sai a kure zauna gida
Alhaji Saidu wani lokaci mutum yana tafiya a titi sai ga dan yaro karami wanda duk bai fi shekara 4 ba yana cewa a taimake shi yunwa yake ji me zaka ce kan irin yaran nan
wannan yaron sanan mu mun nace muke sake su yaron zai tashi har sha biyu bai karya ba bai da kun wanda zai bashi ba wanda zai kai masa bukata a yau haka muka samu damu iya kokarin
an kashe kimanin naira 500,000 wajen horon da dan jarin da aka raba zawarawan da suka nufi gida suna murna Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
bari mu rufe taskar hotunan namu a birnin Ikon Najeriya inda wakilinmu Babangida Jibrin ya aika mana da rahoto cewa kimanin dala biliyan 22 ne ƴan Najeriya da ke aiki a kasashen ƙetare suka aika gida bara Babangida gare ka
Gidiga da cibiyar akantoci ta kasar Ingila ta fitar game da bunƙasar tattalin arzikin nahiyar Afirka ya nuna cewa Najeriya ita ce a kan gaba wajen samun irin waɗannan kuɗaɗe kuɗaɗen kuma da ƴan uwa da abokan arziki ke aikowa gidan na taimakawa wajen bunƙasar tattalin arziki na iyalai daban-daban wanda kuma kiyasin ya nuna cewa yakan zarta wanda gwamnatocin irin waɗannan kasashe na Afirka ke bayarwa wajen tallafawa al'umma su to ko wani tasiri irin waɗannan kuɗaɗe ke yi ga rayuwar al'umma musamman na nahiyar Afirka tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya
to wannan yana taimaka wa ƙasar kamar misali yanda wannan bayani din ya fito na mutane masu bincike kan ire-iren waɗannan kuɗaɗen da suke shigowa watan da aka bincike na ƙasar Ingila da suka duba sun ga cewa kudaden da suka shigo mu Najeriya ba kudin kudaden da suka kai wurin dala biliyan 22 to wayannan kaga zai taimaka ma tattalin arziki na kasa saboda idan wayanda aka aika mu wayannan kudin akasari su wayannan ƴan ciyarin suna aika mu ƴan uwansu da wannan kudin to kaga idan suka kafa kasuwanci a cikin kasan kaga wannan ya haɓaka tattalin arziki ko kuma suka sai kayan da ake amfani da shi a kasan ya taimaka ma kasan saboda haɓaka tattalin arziki kuma zai inganta yanayin rayuwa a kasa
to sai dai kuma duk da yawan waɗannan kuɗaɗe ake aikowa daga ƙasashen waje wasu na ganin har yanzu Najeriya ba ta amfani da damar da ya dace wajen cin gajiyar irin waɗannan kuɗaɗe kamar yadda Alhaji Aminu Gwadabe shugaban ƙungiyar masu hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje ya shaida mani
kuɗi ne da yake ya kamata gwamnati da kuma ita bankin tsakiya ta kawo tsari wanda yake za su ƙara samun amfaninsa kaga yanzu idan ka duba India saboda dola biliyan 30 na shiga kasar a kowane shekara wanda yake ita kanta gwamnati suna samun dama tana amfani da shi wajen gina su infrastructure makarantu asibitai da sauransu haka kuma idan ka dubi Dubai za ka ga gaba baki daya wannan kudin da ake turowa daga wasu kasashe yan kasa ke shigowa shine dan canjin kasan suke amfani da shi har zuwa ga wajen bankuna haka ma Lebanon idan ka dubi Lebanon su ma baki daya kusan arzikin kasan su mashin din da ke jiya shine wayannan kudin da yan kasan suke shigowa da shi daga wasu kasashe da suke ayyuka a waje abin kuma takeici a shi wannan kudi da ake karba shine kaga takardu ya nuna cewa Najeriya tana karban wajen dola biliyan 22 a kowane shekara to amma ita gwamnati da kuma bankin tsakiya abinda suke gani a cikin wannan biliyan 22 dola bai shi kasafi 6% ba da baki dai duk sauran kudin yana biyowa ne yana shigowa wasu su bayar ta hannu wani ya shigo ta bakar kasuwa gashi nan dai ba hanya bane da ita gwamnati ta san da shigowansu ko kuma tana amfani da shigowansu
Najeriya dai yana daya daga cikin kasashen Afirka da ke ƙoƙarin ganin cewa ta samu wasu kuɗaɗe na shiga sabanin dogaro da kasar ke yi da man fetur barangay jibrin murai Amurka daga Lagos
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa injin. Da marigayi dan Ibro kenan yanzu kuma ga Sule kafin mu kai ga haka dai ga babban yafo makiri da shirin
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya Baba Yago makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin.
Kamar yadda muka fara hira da Bello Babara a baya tsohon babban jami'in VIO amma tangardar na'ura ta sa muka dakatar da hirar. Wakilin sashen Hausa da muryar Amurka a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali ya yi tattaki zuwa gidan tsohon babban jami'in VIO kuma ya tattauna da shi inda shi dan kansa ya gabatar da kansa kamar haka
Assalamu alaikum sunana Bello Mahmud Babura ni mutum Babura ne ta jihar Jigawa
watakila ga wannan suke san wannan sunan za su ce ai a gidan BIO suka san wannan sunan za mu so mu ji rawar da aka taka a wannan bangare da kuma ma watakila wasu bangarori kafin akai ga matsayarta
kwarai da gaske kamar yadda ka faɗa har yanzu waɗansu kuma haɗa bakwai na abin su kyan na Bello BIO wanda sunan yana nan kuma kamar yadda nake faɗa bayan na gama karatu na shiga aikin BIO na fara aikin BIO a 1976 nan na fara aiki ina aiki aka dauke ni a mataimakin BIO muka fara aka dauke mu aka mana horo na tabbatar da lafiyar hanya ma'ana duk masu bin hanya musamman motoci mu tabbatar suna lafiya da kuma wanda suke tuka motoci mu tabbatar suna da lasan na hawa kan hanya kana kuma bin ka'idojin hanya yadda ya kamata ta yadda za ka yi amfani da hanya ita kanta sai ka santa kuma akan haka aka hore mu to a wannan lokaci abin da muke tabbatarwa da shi kenan a lokacin
wai tunda ana ce maka Bello BIO wannan yana nufin cewa tunda ka fara aikin nan a wannan wuri kai ka gama har aka yarda
a bayan ina cikin aikin BIO sai aka mun da akai Kano line sai aka tura ni aka daga BIO aka tura ni na tafi ina mataimakin operation manager akwai ogana lokacin
kula da aikace aikace
mai gwanin lokacin kula da aikace aikace akwai ogana a lokacin shi ya biya wani Aminu Abdullahi shine manajan kula da aikace aikace ne kuma mataimakin sa. Muna nan daga baya shi ya koma office ya ci gaba da aikin biya wani kuma aka banna anan. Har aka zo aka yi jigawa, aka yi jigawa kuma na koma jigawa, ne kuma jigawa aka sa bakai kamfanin sufuri mai suna Jigawa Line. Aka bani manaja na operations da kuma commercial manager. To daga nan na fita da bari na transfer in service ina tuka da government.
Ka koma gwamnatin tarayya.
Kuma gwamnatin tarayya. Assistant director admin.
Mataimakin director mai kula da sha'anin gudanarwa.
Ina gudanarwa daga sai daga nan ina nan ina fumta kan da fumta Federal Urban Mass Transit a lokacin ita ce an ba wata ma'aikata da aka yi ta sai mutu shi a dalaba saboda a taimaka harkar sufuri a lokacin ta samu ta shike cewa nan hali a kasar nan. To ina nan kuma aka mai da ni ma'aikatar ayyuka. Kai ma'aikatar ayyuka kuma aka mai da ni ma'aikatar ayyuka ta sufuri da kuma ta sufurin jirgin sama. Daga nan na koma ma'aikatar ma'aikata gaba ki da head of service.
Okay, shugaban
ma'aikata. Ina director na professionals da suke cikin harkar federal service. Daga nan kuma aka mai da ni
wato kwararru ma'aikata ne amma waɗanda suka kware a fannonin su daban-daban.
Yau a lokacin ina ni nake director a wajen. Kina ina
director. Misali ma'aikata irin masu kula da sha'anin kwararru akan sha'anin sufuri, kwararru akan sha'anin injiya.
Yau da health da sauran.
Na'am.
Daga nan kuma aka mai da ni ma'aikata Nepal New Partnership for Africa Development. Ta ma'aikata ce wacce aka yi ta saboda haɗin kan Afirka da kuma haɗin kan da jibanta juna akan ci gaban su na tattalin arzikin ƙasa da kuma rayuwa kyakkyawa ta mutanen su na Afirka da Afirka baki ɗaya. To daga nan na yartaya na koma gida.
Haka. To tunda wato dama kamar yadda na faɗa kai ma gashi ka ce wai har yanzu an ganka ana cewa Bello BIO hususan dama tattauna ta mu za ta karkata ne akan wannan zance na sha'anin hanya da dokokin tuki da lafiyar ababen hawa. Wai me aka kafa ita wannan hukuma ko ofishi na BIO shekara da shekaru, me ake so ya cimma?
To kamar yadda na fara gaya maka shi ita ma'aikatar BIO an yi ta ne musamman domin ta tabbatar da lafiyar hanyoyin da lafiyar motoci da tabbatar da kuma wanda suke bin hanya, wanda suke tukan motocin nan mutane ne suke da lasin. An tabbatar da kwarewar su akan tuki, sun san ka'idojin hanya, sun san inda sai amfani da hanya. Wannan shine hususan abin da sai aka hawa BIO kuma su tabbatar cewa motocin da suke hawa hanya suna da takardun da ya kamata su zama dusan da su koda yaushe. Harka kuma motocin kayan da suke dauka suna daukan kayan da ya kamata ta hanya a dauka a bakan hanya da su
ba su wuce mizani.
Baya wuce mizani. To wannan abubuwa shi ne su a kansa hususan aka kafa BIO kuma a kansa aka kai mu aka hore mu.
Wato idan na fahimce ka a dunkule shi ne tabbatar da kiyaye lafiyar hanya ita kanta da lafiyar ababen hawa da kuma uwa uba lafiyar mutane.
Wannan shi ne abin lafiyar mutane da lafiyar ababen hawa da kuma lafiyar hanyar kanta. Wannan shi ne hususan abin da aka sa a kafa BIO kuma aka haka ta ginu har yau.
To bari mu ja burki a nan sai kuma sabon mako za mu ci gaba da hirar. A madadin baki ɗaya ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba, yanzu kuma ga filimin mu ne Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako.
Zan fara shirin jaridun na wannan mako da jaridar Lancaster, wacce ta ruwaito labarin wata tantaunawar da aka yi a birnin New York dabara da taron Majalisar Dinkin Duniya domin duba hanyoyin da za su bayar da damar kaddamar da ayyukan rundunar tsaro ta Jason Sahel, wacce yake fama da rashin halacci a wajen kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Jaridar na mai cewa kasar Amurka da ke daukar dawainiyar kaso mafi girma na kudaden gudanar da Majalisar Dinkin Duniyar da kanta na ci gaba da nuna dare-dare a game da tasirin rundunar ta Jason Sahel, bisa la'akari da yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da tafkata asa a kasashen Mali da Burkina Faso. Jaridar Le Courrier ta bayyana cewa rarrabuwar kawuna ta tsakanin shugaba Isu Muhammadu da ministan cikin gida Bazoum Mohamed ta fara fitowa fili. kamar yadda a baya-bayan nan gardama ta sarke a tsakanin su a yayin wani taron majalisar ministocin da ya gudana a farkon watan Satumba. Jaridar na cewa batun naɗe-naɗen mukamin siyasa ne ya haifar da wannan jayayya, yayin da guda ke kare mutanen da yake so a naɗa, ɗayan kuma ya ci gaba da nuna rashin yardarsa a kai, lamarin da ke gaskanta jita-jitar da aka yi ta bazawa game da tsamin dangantakar da ke tsakanin su. Jaridar L'Eclosion na cewa an shiga kakar canza sheka a jamhuriyar Niger, inda yanzu haka jam'iyyar PENDES tarayya mai mulki ke ci gaba da samun sabbin magoya baya waɗanda ke fitowa daga jam'iyyarsu na asali, waɗanda suka hada da Model Lumana ta 'yan adawa, sai MPN kishin ƙasa da Amen Amin, waɗanda a watannin baya suka faɓe da gwamnatin mai ci, yayin da su ma wasu kusoshin ANDP zaman lafiya suka ce sun fi ganinta a tarayya. Abinda ke nufin 'yan siyasa sun shiga yakin neman zaɓe babu kama hannun yaro, in ji jaridar L'Eclosion. Jaridar Lebanon a wani labarin da tarwaito mai kama da gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah, cewa take wani dan majalisar dokoki ya haɗu da hushin talakawa a ƙasar Ghana. Dan siyasar mai sunan Atoka Joye ya yi wa talakawa mazaɓar Ekumfi a Aisam da ke tsakiyar Ghana alƙawarin samar da aikin yi ga matasa da zaran ya lashe zaɓe, sai dai kuma tun da ya samu wannan mukami cika alƙawari ya faskara. Hasalima bai sake komawa mazaɓarsa ba sai a wannan karan da ya leƙa gida. Jaridar ta ce isowarsa ke da wuya, talakawa suka furtume shi daga garin da kyar ya sha, abinda ka iya zama darasi ga 'yan siyasar da ke alkawali ba cikawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka, yanzu kuma sai Rayu da kuma su saurare kuke aikowa ta wayar tarho.
Mai magana Musa Jeri ne sari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Jam'iyyar ACT mai mulkin Najeriya ta yi zaben fitar gwanin gwamnoni a jihohin Najeriya daban-daban, ta yi naɗi yanzu a jihar, amma a taƙaice ba wani cewa wai magana wai ta yi zaɓe zaɓen dalibai. Shirin naɗi sai ita ta duba abinta a hannunta sai naɗinta ta naɗa wanda take so.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America ya Hausa mai magana don amale ruwa tsangan local government a Nigeria. A sashen Hausa kuka wani karin magana ku ce muna zaɓe ko naɗi Nigeria, hakika nan gaskiya mu dai jihar Kebbi ana nan ana ta naɗe-naɗe, kuma da ikon Allah da yadda Allah, saboda dai duk waɗanda ake da nan naɗa ba su aikata mana komai, ba su aikata mana komai ba. Don haka muna ci gaba da roƙon Allah, kuma muna kira ga malumma a talakawarmu da ainihin ma'aikatanmu waɗanda ma ba ma'aikata ba, su yi ta addu'a Allah Ubangiji ya kada ko kuma ya karya dukkan wani mai kujera wanda bai ayyana masa talaka wani abin a zo a gani. Kuma daga ƙarshe ina kira ga talakawa ɗan uwana don Allah don annabi Allah don wanda sun tafi ɗan banzana don Allah don annabi Allah wurin ƙuri'a ko CPC ko PDP don Allah don annabi Allah a juya mai bayan ranar zaɓe.
Assalamu alaikum Afirka, mai magana Baba Iyeri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. To Allah ku miƙa saƙonmu ga shugaban INEC na Najeriya. Mu nan jihar Bauchi ba a san mu ne, yanzu daidai inda nake maganar nan ƙarfe 10 ne da rabi na dare, sun samu ba a kawo mana kayan zaɓe ba, an ce an kawo Toro local government ɗin mu kenan, amma daga local government ɗin har yanzu ba a rarraba a gundumomin da za a yi zaɓe ba. Yau ma haka muka zo muka taru dan 30 ga wata, yau ma gashi 1 ga wata mun sake taruwa har karfe 10 ba a kawo mana ba. Mu AP sun ce ba ta samu, ko kuma shugaban kasa ne ba ya samu, ko kuma shugaban zaɓe ne na jihar Bauchi ba ya samu. Mallaka inna wannan al'amari yake, yaya za a ramu ne mu mutanen jihar Bauchi? Abu ji ya murƙe ya ki tafiya. An kawo ka har zaɓen nan Toro, an ci a rarraba gundumomi a zaɓen nan. Daidai inda nake aiko da maganar nan billahi yanzu karfe 10 da rabi na dare, babu kayan zaɓen ba dalilin sa. Zai fi riki.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
An zargi wata mata da biyan wasu makasa dubban kuɗin euro su kashe mata wani ɗan jaridan ƙasar Slovakia, wanda kashe shi ya girgiza ƙasar har ya kai ga murabus ɗin Prime Minister ƙasar, a cewar masu gabatar da ƙara a jiya Litini.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri. Kafin mu sallama muna ba da mika gaisuwa fata alheri da barka haihuwa ga jikar Baba Iliya gata Zainab Alraya saurayi, ko kuma ya kara mana basira da kaunar juna a madadin kowa da kowa. Mu wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya. Da alheri.